أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم أصبت إيه ده جتكين رانا كودا ميكي مراجعة أكو ميكي سلاوانا كراتين على القرآن سنة ميكي دوبا wasu mufradat a shafi da muka karanta, wanda insha Allah yau za mu tashi akan aya ta 275, inda Allah madaukakin sarki yake cewa alladhina ya'kuluna riba. To gabanin mu shiga bayani akan wannan aya, malamin Allah madaukakin sarki bayan ya mana ya ja hankalinmu ya faɗaitar da mu akan ciyarwa fi sabilillah da kuma taimakekeniya tsakanin musulmi. Wani aiki, wani abu za ka yi wurin taimakekeniya wanda ya shafi dukiya ko abinci ko wani abu da yake kamanciyar da su? Sannan sai kuma ya ja kunnenmu dangane da abin da zai iya tauye mana lada akan shi wannan taimakekeniya din. Yanzu to ana iya mu'amala ta kuɗi, mutum ya zo yana buƙatar taimako, mutum ya ɗau 1,000 ya bashi, ya ce in za ka dawo za ka dawo min da 1,100. Wannan sai yana ga kamar taimakekeniya ne, saboda Allah ya ja hankalinmu ya faɗaitar da mu akan ladan wanda yake ciyarwa ko yake taimako fi sabilillah. To sai wasu mutanen sai suke yi mu'amala fil mal, ya za su yi mu'amala da kuɗi tsakaninsu? Wani yana da bukata ko bashi da abin da zai iya sauke wannan bukatar, amma zai iya zuwa ya nemi rance na kuɗi. To sai Allah madaukakin sarki sai ya dora a kayan ayoyin da suka gabata, ya ce alladhina ya'kuluna riba, ai yata'amaluna bihi afdan wa ata'an. Ya ce lalle waɗanda suke cin dukiyar riba, sai ya ce bi ma'ana yata'amaluna bihi, waɗanda suke mu'amala da kuɗin riba, kuɗi wanda akwai interest, akwai ruwa a ciki. Akhdan wa ata'an, shi karɓa ne, shi ake bawa ya karɓa ko kuma shi yake bayarwa? Sai malai yake wa riba huwa al-iqtiradu bi ziyadati inda raddil mal, shi abinda ake nufi da riba shi ne rance ne tare da ni nufin ƙari lokacin da za a mai da kuɗin. Na ranci kuɗinka, amma lokacin da zan mai da shi sai na ɗan ƙara ma wani abu ko mun ƙarancinsa, wannan shi ne ake kira da ni arriba. To akwai wani abu wanda ba riba ba ne, kana yawan zuwa ka karɓi kuɗi a wurin abokinka ko wani mai gidanka ko wani ƙaninka ko wani abu makamancin haka, saboda insani da yake ma tausayinka da yake ji shi ma ba wani shi ne da shi ba, amma dai yana ma ƙoƙari yana ma. To sai Allah ya buɗa ma, ka karɓi kuɗi lokacin da za ka dawo da shi sai ka ga kana da hali sosai, sai ka ɗan ƙara mar wani abu a kai ba da niyyar riba ba. To wannan ma musulunci, saboda lisadda zari'a kar ka buɗe fakar da riban za ka shigo, sai aka toshe, sai aka ce haramun ne ka yi mara haka. Sai dai bayan na baka kuɗinka da na ara, sai na ce mar wannan kuma saboda insani da kake min, kuma Allah yana son kyautatawa, shi yasa ni ma na daɗa ma wani abu a kai da ai na baka wannan, ba za ka haɗa su ba, in ka haɗa ya zama riba ne, saboda shi abin da ya baka ana so a samu ne ta'amuli daidai da daidai, kar wani ya cuci wani. Saboda a gaba za ku ga wanda aka ce la tazlimuna wala tuzlamun, la tazlimuna ahadan bi ziyadati mal, kada ka cuci wani wurin ƙari akan kuɗi da ka bashi, wala tuzlamuna kuma kai ma kada a cutar da kai akan wannan mu'amala ta kuɗi. Sai Allah madaukakin sarki ya ce su waɗannan wanda suke ta'amuli da kuɗin riban, da mai bayarwan, da mai karɓa ɗin, sai Allah ya ce la yaqumuna ba sa tashi da kaburburan su ranar alkiyama kenan illa kama yaqumul ladhi yatakabbaru shaytanu min al-mas ay alladhi yamassu shaytan fayasra'uhu wa yadriba bihi al-ard yace sai kamar wa'inda aljanu shaytan yake shafan su suke faduwa a kasa suna bugan kasa in mutum aljanu ya shafe shi yana tsaye sai a ziyara bi a faɗi yana ta bugan kasa yana iyo to wa'inda suke ta'amuli da riba lokacin da Allah madaukakin sarki zai sa ayi musar kafo na karshe lokacin da kowa zai fito daga cikin kabarin sa ya nufi zuwa gurin sa hisabi to a wannan lokacin shi mai ta'amuli da riba ba zai iya tsayawa da kafan shi ba ba zai iya gudun ba sai dai yana yana faduwa kamar wanda aljini ya shafe shi wannan fadin Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki yace zalika bi annahum qalu wa innan saboda ni bi annahum domin lalle su sun ce mai qalu sun ce innamal bai'u lalle cinikayya kasuwanci mislu riba shi ma kamar riba ne na zo ni kasuwa abu ne ra goma sai na zo na saya ko miliyan ɗaya na saya wannan yardajeniya ta ne tsakanin ni da kai kuma kai ma kasuwa abu ne don ka samu wani abu ka ci riba so sai suka ce to ai riban ma ai kasuwancin ma kamar riba ne dukkansu tafiyar ɗaya ne ni ma kuɗina da zan je in so wani abu in ci riba ya zo ya karɓa aro menene laifi don ya ƙara mu to amma Allah dai ya toshi ya ce haramun kuma ba a yin cinikayya da kuɗi sai dai kwatankwacin kuɗin illa bil misli dole kuɗi ba zan sai kuɗi ba zan sai dubu ɗayan ka ba sai dai da dubu ɗaya in na ƙara ma wani abu ya zama riba in na rage ma wani abu na cutar da kai kuma ba a son cutarwa kai kar ka je ka ba hanyar da za a cutar da kai kuma shi ma mai bayarwa kari ɗari mai karɓan ba a so ya cutar da wani to sai Allah madaukakin sarki yake cewa su waɗannan suna cewa ai kasuwanci shi ma kamar me kamar riba yake walakin hadha ghayru sahih sai mala yace wannan to ba daidai ba ingantacciyar magana bane saboda ni لأن البيع خدمة للطرفين saboda shi kasuwanci mu'amala ne ko hidima ne wanda take ta bangare guda biyu shi mai saya shi ma akwai hidimar da yayi har yazo sayan shi ma mai sayarwa akwai hidimar da yayi akan wannan abin da zai sayar din to shi yasa yace khidmatun litarfain sai yace lil bai'i wal mushtari ga mai saya da mai sayarwa ko ga mai sayarwa da mai saya walakin arriba yudhi muqtarida sai dai ita kuma riba ana cutar da mai aron kudin ne wanda ya zo rancen kudi shi ake cutarwa saboda ka zo ka rance kudi to za ka kara ma interest yanzu kamar irin mayan da muke zamanin nan na karban kudin banki da mutane suke ta yi idan ka karba din duk wata karuwa yake ko da an sa ma za ka biya a wata biyar ne to duk wata yanzu a misali ka karɓi dubu ɗari kowane wata za ka ba da dubu ashirin to in aka ɗora ma a misali za ka riga ɗora dubu biyar a kai to watan farko in ka ƙara biyar in Allah da watan biyu dubu goma za ka ɗora in kuwa ka wuce to wallahi sai dai kawai a zo a saida wani abun ka ba za ka iya biya ma kana tsallaka wannan wata biyar ɗin to kaga sun kaskarar da mutum sai a ga mutum ko yana sana'a in ya je karɓo wannan kuɗin ya sa sai Allah ya cire albarka a cikin sana'ar sai a ga yana sayin kuɗinsa da na hannunsa da wanda ya aratin sai su ƙare sai a zo a sayar da wasu abubuwansa sai kuɗi su ƙare sai a ga kamar wai hau ne ta hauci ko a ce ai wani hannu aka samar kuma shi ya sa hannun a cikin kansa ko kuma mutum ya zo shi yana aiki na gwamnati albashinsa alhamdulillah yana ɗan cire mar wani abu dama ita rayuwa haka take kai haƙuri da wannan ƙalilan ɗin ya zamto ka wadatu da shi wannan shi ne rabanka da Allah ya tsaga ma wani baya samun yanaka kuma ya fi ka ɗawaniya kuma ya fi ka jin daɗin duniya ta yaya za ka yi daka to shi ma wani sai ya ce ba zai iya ba sai ya je ya cika a wurin aikin su a haɗa shi da banki su mar garanto sai ya karɓo kuɗi a rasa ni yayi da kuɗin
kuma salarin ya daina shigowa yana zuwa da har sai koma gushi dan kadan ne zai shigo mar bai fiye da yace indomie na sati dai ba wannan ba an ci baya ba to ta'amuli da riba hatsarin ta tin a duniya ma ya kai a ce mutum ya hakura da duk wani abu da akwai shigo har a cikin ma balle riba
sai Allah sai malai yake cewa wal bai'a fihi muktasibun wa kasaratu kuma wal bai'a shi kuma abin da yake ko a ce wal bai'u shi abin da yake kasuwanci fihi a cikin sa akwai muktasib akwai samu wa kasara kuma akwai rashi ko a kasuwanci ne aka ce yau za mu yi kasuwanci da wani wani ya samu abu kaza za mu yi kasuwanci da shi sai ce amma bai san asara ba to wanda ba zai dau asara ba a ka'ida ta musulunci ba zai ci riba ba in dai ni yanzu muna kasuwanci da wani kudi na yana shiga hannunsa in asara ta zo ba za mu raba da shi ba shi zai dauka to bai kamata kuma in riba ta zo na ci ba sai zanto na ba shi kudin ne ya ci arziki in ya gama ya dawo min da kudi na caccak amma in dai asara ba za ta hau kaina ba to na ji wannan ma ba za ta hau kaina ba me yake da suna riba ma ba za ta hau kaina ba wannan shine ka'ida ta musulunci shi yasa kowane bangare ana so a masa adalci mai saya ya samu sauki mai sayarwa shi ma ya samu sauki wurin sayarwa da kuma riba da za ta amfane shi
sai malai ya ci gaba da ba ya ce lakin fi riba al-muqtaridu yaksibu wala dakhala lahu bil khasara yace sai dai a cikin riba shi wanda yake bada rancen al-muqtaridu mai bada rancen sai aka ce yaksibu yana samu a ciki wala dakhala lahu bil khasara kuma ita asara ba ta shiga cikin abin da yake samu kun ga wannan shi ne kamanceci na da wata halattacciyar kasuwancin amma sai aka bada shi sani ta shi wanda yake shi ne mai dukiyar ba zai dau asara ba wanda akwai abubuwa da yawa da ake irin bada hayar mashin a ce wai in ya bata ba za ka ne ba za ka dau asara ba sai a ce wai ai an yi ajiri akwai garari a ciki an gane sai dai in cewa yayi in a hannun wani mashin ina ya bata za ka biya eh wannan kana da dalili saboda ni akai na ba mashin ina ko ban yadda ka ba wani ba amma in na yadda ka ba wani to shi ma baran ma sharadin ya bata gunsa za ka biya ba saboda ka yadda in ba wani saboda ka yadda akwai jinya za ta iya samu na ko baka yadda mashin ɗinka ya tsaya ba to shi yasa muna kasuwanci ne ba mu san yaya ake ta'amuli da juna wurin kasuwanci ba shi yasa ba ma ganin albarkar abin da muke samu kuma kofa kalilan ne take iya shigowa riba ta shigo ko kuma wani abu mai kamantacce na da riba ya shigo sai ya bata mana albarkar abin da muke samu sai malai yace wa sharra Allahu murabaha badalan min riba sai Allah madaukakin sarki ya shar'anta cin riba a maimakon yin cin riba ta riba da mutum ya je aikin da zai samu riba sai Allah ne ya ce to a kasuwanci ka siyo abu ka ci riba halal shine Allah ya halasta mana al-murabaha sai ce fa yadkhulul mashru'u rajulun bil ma' wa rajulun bil 'amal to shari'an nan shar'anta da Allah yi sai wannan shar'anta wa sai ta shigar wara wani mutum zai zo ne da dukiya sai wani zai zo da aiki wannan shi Allah ba shi fasaha ta aiki ne in yayi kai sai ka dau dukiya ka ba shi kai ya ma aiki ne biya aikin da ya ma mace da shi zaka je ka ci riba shi kuma wannan amfani da karfin sa da yayi sai zanto mi dama wannan babu ma asara a cikin amfani da karfi kai wannan saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada abin hanya mafi at-tayyib mafi tsarki ta neman mutum shine ni hanyar da mutum ya je aiki da hannunsa ya samu kuɗi shine wanda zai samu kuɗi a tsayin kusa aikin gwamnati da ake yi dukkan su aikin hannu an gane wannan in wani ya zo da kuɗi wannan kuma zai zo da fasaha sa ko aikin sa na hannu in ya zo sai mu exchange ni na ma aiki sai ka bani
abinda zaka bani wannan shine abinda shari'a ta halasta mana wa yattafiqani ala nisbatin min al-maksaba wal kasara sai suka samu ittifaqi aka samu haduwa akan ni akan al-maksab abinda zamu samu wal kasara da kuma abinda zamu yi na asara yanzu nazo ina yi maka aiki da ina yi maka aiki sai ni na bata wani abu ba zan zo in ce to wani kai zaka biya ba dole ni zan gyara ko abin da zai dauke ni da minti 30 ba na gama sai na jashi ya kai awa daya amma dai abin da ake barawa kaza ne dai mun yi jinga da kai kaza zan baka dan haka in awa biyar ma nayi kazan nan dai haka zan baka wanda yazo ya minti 30 ma haka zai bayar dan haka wannan tayin ɗinka da ka bata kai asara ne gare ka to shi yasa dukkan bangarori guda biyu kowa zai iya ci riba kuma kowa zai iya faduwa amma ita riba mai bada rancen kuɗi ne yake ci riba wanda kuma yake ranta shi kuma kullun faduwa yake saboda kullun dorawa yake Allah da ta dama Allah madaukakin sarki yake cewa wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halasta cinikayya kuma ya haramta riba fa man ja'ahu maw'izatun min rabbi duk wanda wa'azi ya zo masa an ba aka man nasiya aka karanta mar ayoyin Allah madaukakin sarki aka karanta mar hadisai waɗanda suka haramta ta'amuli da riba sai ya hanu sai Allah madaukakin sarki ya ce fantaha sannan sai ya hanu falahu ma salafa abinda ya gabata gabanin wa'azin nan ya zo masa wanda ya ta ci riba yana bi abinda yake so bai san me hukunci ribar ba to Allah ya ce falahu ma salafa abinda ya wuce nashi ba za a karba a ce sai an zo an tafsiyanta dukiyar an tsaftace ta duk abin da ya hau kai a ware ba a'a abin da ya gabata Allah ya halasta masa falahu ma salafa wa amruhu ila Allah sannan al'amurinsa yana ga Allah ya fu an idza taba Allah zai yafe masa idan ya tuba wa lam ya'ud ila riba kuma bai dawo zuwa ga riban ba amma fa idan ya dawo ni Allah yace yace wa man aada wanda ya dawo akan riba fa ulaika ashabun nar wa iyaz billah yace to wa'annan su in mutane duk wanda bayan amarwa azzi ya san hukuncin cin riba har ya hanu sai ya koma ko kuma ya iya hanu to Allah madaukakin sarki yace fa ulaika ashabun nar wa'annan fa makoman su mutane Allah ta tsare mu daga shiga wuta hum fiha khalidun suma da wamani a ciki to wasu malamai sun dan yi bayani duk da dai ba mu da lokaci shi akan wani irin khalidi ne ke hani a ciki suka ce madaman mutum musulmi ne khalidi ne ke hani tana daukan wani lokaci ne da lokacin da Allah ya ga cewa wani zunuban da ya tara zamansa a cikin wutan nan ta gone mar sai ya shiga ceton Allah ko ceton manzon Allah sai Allah ya cece shi ya fidda shi saboda mi saboda wannan kalma ta ikhlasin da take cikin zuciyarsa kalmar la ilaha illallah amma na idan ita din ma akwai ni akwai rawa akai to kun ga akwai matsalar musuluncinta wanda dukkan musulmi ko ba mai dawama bane a cikin wutar jahannama to wannan khalidi na fiha din duk da bamu da lokaci da sai na duba mana na karanta mana abin da malamin ya faɗa amma ga shi ba mai ko rabi ba sai Allah madaukakin sarki yake cewa yamhaqullahu riba Allah yana halakar da dukkan yana tauye albarkar da take cikin riba shine yuhlikul mal alladhi yadkhulu fihi riba Allah yana halakar da dukiyar da riba ta shiga ciki wa yurbi sadaqat sannan yana sanya albarkarsa yana sanya albarkarsa wurin yaduwar dukkan dukiyar da ake cirewa sadaka a cikin ta ayi barku bil mal alladhi ukhrijat minhu sadaqa yana yi sa albarka a cikin dukiyar da ni ake cirewa sadaka a ciki wallahu la yuhibbu kull kafari Allah ba ya san mutum wanda yake da yawan kafirci asimun mustamirun ala al ma'asi wannan kuma yake ci gaba da yi yake yin laifi
duk mutumin da yake yawan bijirewa dokokin Allah wannan kafarin zai iya daukan bijirewa dokokin Allah al'azim me yawan laifi kuma kuma yana doki akai yana yawan yi to Allah baya bukatar sa baya san saboda ya kiye ni ya kiye bi dokar Allah Allah kuma yana san ni wanda yake bin dokar sa duk wanda yake bi dokar sa wallahi Allah bai san ba baya muradin ya hadu da shi
Allah ya ci gaba da bamu labari yake cewa innal ladina amanu wa amilus salihati lalle wadanda suka yi imani suka yi kuma aiki tukuru ba aqamus salata suka tsaye da sallah wa atuz zakata suka bada zakka lahum ajrun 'inda rabbihim la dansu yana ni ga ubangijin su wala khawfun 'alayhim babu tsoro a tattare da su cikin mi abinda za su riska bayan su mutu
kisa Allah ce innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaiikatu alla takafu wala tahzanu wa abshiru biljannati allati kuntum tu'adun
yace lalle wa'anda suke cewa Allah rabbuna Allah Allah shine ubangiji thumma istaqamu suka samu istiqama daidai to akan haka
babu wani abin da yake shakin din su akan wannan sun doge akai sai Allah madaukakin sarki yace
tatanazzalu alaihim almalaiika lokacin da suka zo mutuwa
Allah ya turo mala'ikun da za su dauran su za su ringa ce musu Allah takafu da dai kada ku ji tsoro wala tahzanu kuma kada ku yi bakin ciki saboda ni kada ku ji tsoron abin da za ku riska a kiyama ko a kabarin ku wala tahzanu kada ku yi bakin ciki dangane da abin da kuka bari a duniya
wa abshiru sanna la abusu bishara ni bil jannati allati kuntum tu'adu da aljanna da aka kasance ana muku alƙawari
sannan Allah zai ci gaba da ce musu nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah
lalle mu ne majibin lamuran ku a cikin rayuwar duniya da kuma lahira wa lakum fiha ma tasqi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un abinda rayukan ku suke so za ku samu an tana da muku da kuma mi wa lakum fiha a cikin aljanna ma yad'un akwai abubuwan da aka taskance dan ku din wanda kuka bi Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin wanda za mu samu wannan murmuru din to sai Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda kuka yi imani kuka ba da gaskiya ai amanu billahi wa tabu rusula
kuka yi imani da Allah kuka bi manzannin sa sai yace kafulla bi an tamtathilu awamiri wa tajtanibu nawahihi ku ji tsoron Allah tani ta yanda za ku yi ni abubuwan da Allah ya umarce ku za ku kamanta sannan za ku kuma ni za ku nisanci abubuwan da Allah ya haramta akwai umarnin Allah a baya da yawa wanda Allah ya ta umarta mu bi nan kuma mi ga abubuwa da Allah madaukakin sarki ya hale mu da yi kun ga can an umarce mu da yi nan kuma an hane mu da yin wasu abubuwa to waɗanda suka ji tsoron Allah akan wannan abin suka kiyaye wannan dokokinsa sai Allah madaukakin sarki ya ce wa zaru ma baqiya min riba suka bar abin da ya saura na riba bayan sun ji wa'azi suka nisanci riba sai Allah madaukakin sarki ya ce wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin ku bar kuma mi abin da ya saura muku daga riba in kuntum mu'minina in har kun kasance ku din mu'minai ne fa in lam taf'alu idan ba ku aikata hakan ba fa'adhanu bi harbi to Allah yana muku shela da yin yaki min Allah daga Allah wa rasulihi da manzansa akwai wanda ya isa yaki Allah ko manzansa wallahi babu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi da yake cewa an bashi wasu abubuwa guda biyar ba a ba wani annabi ba gabanin shi daga ciki yake cewa an sanya masa tsoron abokanan gaba na tsawon tafiyar wata guda yau tafiyar da za a yi da kafa ko da doki da sai an yi wata guda ana tafiyar in tukunna a riski wa'annan abokanan gabar har nan da za a tare su so tun lokacin da suka ji manzon Allah ya shirya dawakai zai taho kuma kafin ya tare su zai wata guda yana tafiya akan doki to tun a wannan lokacin Allah ya sanya musu tsoron manzon Allah to ina ko mutum ya ce zai iya daga tukubiyar cin zai iya dan manzon Allah wallahi babu shi
a duniya balle kuma har mutun yace zai iya yakan Allah to wanda ya iya bar riba Allah yace ana masila da yake Allah da manzon sa din zai iya
wa in tubtum idan kuma kuka tuba kuka tuba gaba daya
sai Allah yace falakum ru'usu amwalikum
to kuna da asalin dukiyar ku asalin uwar kudin naku ne
la tazlimuna
ahadan bi ziyada bara ku cutar da wani da tsarin kudi ba wala tuzlamuna kuma ba za a cutar da ku ba wa in kana bi usrati in wanda kuka aramar kudin tunda misali ayar bayana da kuka karanta yi idan na riga na ba wani aron kudi sai wa'azi ya zo mu to falakum ru'usu amwalikum ba zan zo in ce wallahi sai ya daɗa ba ai aka muke da shi ka'ida bane ai ka'idar ta saba ku shari'ar Allah to sai dai ya dawo mun da iya kudi ya da na bashi kan da karfi ne wani abu shine falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wala tuzlamu wa in kana du usratin in shi wannan din wanda ka aramar kudin in shi wanda ka aramar kudin yana cikin matsi ne fa naziratu ila maisara sai Allah yace fa naziratu ila maisara ai an haluhu li waqtin yasir sai ka mi sai ka jiraye shi zuwa lokacin da zai samu sauki zai samu dama Allah zai kawo mar buɗe da zai iya dama da kudin ka an ce a hakan ma karka takura masa kai hakuri ka aramar kudi kuma yana cikin matsi lokacin da zaka ba to kai hakuri lokacin da ya samu sassarfa ya samu ni Allah ya buɗa mana ya samu yalwa ta arziki sai ya dawo ma da kudinka wa anta sadaku khairul lakum Allah ce kai ku yi sadaka da dukiyar ma da kuka ba da aran nata shine ya fiye muku alkhairi
ai tatruku lil mu'sidi ku bar dukiyar a wanda yake da bukata din an gane ka sadaqati alayhi kamar sadaka ne gare shi in kuntum talamu in har ku kasance kun san falalar da za ku samu in kuka bar dukiyar taku akan yin sadaka sai Allah madaukakin sarki yace wattaqu yawman kuma ku ji tsoron wani yini turja'una fihi ila Allah wanda a wannan yinin za ku koma zuwa ga Allah madaukakin sarki thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat ay tanalu sawabu kullu ma amilat kullama amilat fi dunya sannan kowace rai za ta samu sakamakon abin da ta aikata a cikin rayuwarta ta duniya wa hum la yuzlamun al'ali ba a cutar da wannan rayi ba wannan aya da muka karanta a ƙarshe ita ce aya da malamai suke cewa ita ne aya mafi firgitarwa a cikin ayoyin alqur'ani saboda tana ma ni gargaɗi ne da kan cewa ka ji tsoron ranar da Allah maɗaukakin sarki zai zo zai turo mala'iku su zo ɗaukar ranka kuma a wannan ranar za a cika yi ma za a nuna ma sakamakon abin da ka aikata a duniya ba tare da an zalunce ka ba wallahi Allah maɗaukakin sarki cewa wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu dukkan ƙanƙan aiki idan mutum ne na alkhairi ne ko na sharri wallahi Allah sai ya nuna mana kuma wannan aya din ita ce ayar da ita ce ƙarshen wahayi daga ita Allah bai ƙara saukar da wani abu a doron ƙasa ba alal itlaq malamai jumhurin malamai sun tafi akan wannan duk da wasu suna kawo aya da take cikin suratul maida wanda cikin aya ta 4 ne ko ta 3 hurmat alaykum maita wa damu wa lahmal khinzir san wajen karshen ta Allah madaukakin sarki yake cewa al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati amma ita wannan aya din ba tana nuna cewa daga ita ba Allah bai ƙara saukar da wani abu ba saboda wannan aya an saukar da ita ne a hajjatul wada bayan ita kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasu kwanaki ko wata dini a duniya da ba ni wafati to a wannan ita kuma wannan aya din abinda take ita ne karshen shari'a da aka saukar a doron ƙasa tunda ai tayi magana ne akan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya haranta mana hurmat alaykum maita mushe hurmat alaykum maita wa damu da jini wa lahmal khinzir da nama alade ila dai har zuwa ƙarshe to ita ne karshen shari'a da Allah madaukakin sarki ya saukar wannan aya kuma wacce ku yawman
ita ce karshe daga ita Allah zai ƙara saukar da wani wahayi a doron kasa ba har ila yau na haza duk wanda ya zaka ma cewa an mar wahayi wallahi ƙarya yake komin girman sa wallahi ba wanda ake manzo Allah shi annabi ake wahayi ko mun sani annabi sallallahu alaihi wasallam shine ƙarshen annabawa cikamakin su kuma shugaban su da haka ba wanda zai zo ya ce an mar wahayi kuma mai da ko a mafarki yace wahayi aka mar wallahi tallahi faɗai saboda bacci da wata madogara sannan ko tunda manzo Allah ya wafati ba wani wanda ya ƙara ganin sa sai dai mutum ya ƙarya ko ya ga shedin ya ce manzo Allah ne saboda sai ka ganshi da siffarsa ta annabta da annabi yace shedan baya kama da shi zai iya kama da Abubakar kenan radiyallahu anhu zai iya kama da Umar kaga balarabe kawai sai ka ce manzo Allah ne wallahi yanda aka siffanta manzon Allah a cikin Qur'ani da hadisi wallahi in kaga manzon Allah dadin da zaka kai duniyar ma in ka zo kana baccin ma zaka dadi zaka ringa ji kana dariya to amma wai mutum yazo ya ce ya ga manzon Allah kurukuru a duniya kurukuru haba astaghfirullah subhanakallahu wa rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk abinda na faɗa dai Allah tsara mu alada ya ba mu ikon cewa wanda ni kuskure ina roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta min karancin sani ne subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin